A ƙarshen makon jiya ne a garin Daura na jihar Katsina yayin ganawa da manema labarai gwamnan na Kano ya ambata cewa kamata yayi gwamnatin tarayya ta samar da wata doka ta bai daya da za ta hana Fulani makiyaya zuwa yankin kudancin Najeriya domin kiwo. Hakan a cewar gwamnan zai kawo ƙarshen fitilar da ke wakana tsakanin makiyayan da manoma ba ga magance matsalar satar shanu da akan yi wa makiyayan daga lokaci zuwa lokaci. Sai dai kungiyar mai ta Allah ta makiyaya a jihar Kano ta mayar da martani ga kalaman gwamnan.
Mai girma gwamnan ya taɓa magana makamanciyar wannan lokacin da aka sami hatsaniya tsakanin makiyaya da wasu manoma a sassan jihohin ƙasar nan. Da yake cewa duk makiyayin da ya rasa wurin kiwo ya taho jihar Kano. Alhamdulillahi makiyaya sun karɓa gayyatar mai girma gwamna sun kuma shigo Kano sosai da sosai. To amma matsalar da muka fuskanta ita ce tun daga lokacin da mai girma gwamna ya ambata wayannan batutuwa tun daga wannan lokaci kuma manoma suka maida hankalinsu wajen nuna bursalla da makiyayu. Kaga akwai matsala mu wurin cin abincinmu da aka gayyato mutane yanzu suka shigo jihar Kano ana kuma ta nomewa to ya za mu yanzu a sanyawa ana samun garki sama da 5,000 baki wanda suke cewa mai girma gwamna ne ya gayyato su jihar Kano kuma mu a matsayinmu na talakawa ba mu isa kuma mu kore su ba gayyace ake kiransa akai.
Modibo Ado mai kwalta kenan kakakin kungiyar Fulani makiyaya ta mayar ta Allah rashin yankin Tsanyawa a jihar Kano. To amma barista Audu Bulama Bukarti lauya mai zaman kansa a Najeriya na cewa
ai gaskiya wannan kira da shi gwamna Ganduje din yayi kai tsaye ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. Kundin tsarin mulki ya ce ba za a iya kawwame ɗan Najeriya daga wani ɓangare zuwa wani ɓangare ba sai in akwai ɗaya daga cikin dalilai guda uku. Ko dai ya kasance ya aikata wani laifi ne aka kama shi da laifi aka kai shi kurkuku. Ko kuma ana zargin shi da aikata laifin yake zuwa gaban kotu. Dalili na biyu idan yana ɗauke da wata cuta mai yaduwa kamar coronavirus. Idan aka bar shi yayi yawo zai yaɗa ka daga kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu to sai a hana shi zuwa. Dalili na uku shine idan yaro ne ɗan ƙasa da shekara 18 ana so a ilmantar da shi a makaranta to za a iya kawwame shi a wani ɓangare a hana shi zuwa wani guri domin a ilmantar da shi. Shawarar da Ganduje ya bayar baya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku da kundin tsarin mulki ya ware kuma sashi na ɗaya na kundin tsarin mulkin ya tanaji cewa haramun ne a yi wata doka da ta ci karo da kundin tsarin mulki.
Sai dai duk da haka makiyayan sun bayyana aniyarsu ta yin biyayya ga dokar da gwamnan na Kano ke neman a samar da ita amma bisa wasu sharuɗa.
Yanzu wannan doka sharuɗinmu na biyayya gare ta wuraren kiwon da muke da su gwamnati su zo ta fitar mu da su da kuma ainihin alkinta mana su a samar mana da ruwan da za mu riƙa ba dabbobinmu. Abinci kuma wannan insha Allah rabbi matukar dai aka tsatsare mana wayannan wurare abinci zai fito. Amma idan aka ce ba za mu fita ba kuma nan gida ana ta nome bursula ana ta nome makiyayi to ai ranke daɗe kaga ba a san kiwon ba a san mu.
Hakan dai na nuna cewa shirin gina riga da gwamnatin Kano ta runguma shekaru kusan biyu da suka shuɗe bai kai ga fara tasiri ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.